يونس يوزا متاشا آية تقوم شاؤك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
الله مدعوك في سلكية قبل تشيوى. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. كما حقيقة من هلك الأم من دسك قباتيو يا إندسك إذالنشي وجاءتهم رسلهم بالبينات كما من ذننس سنزوم سدهجوجي بينا نوكررا وما كانوا ليؤمنوا أما بسكتنشي دسي إيمانها. كذلك نجزي القوم المجرمين حكا نمكي ساكا كاوى مكانا نسكي المجرمين ما سمين الليبكا. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم سنة متسنية ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم سنة متسنية كما سمي غرب سؤدورا أتا من بعدهم باينس لننظر كيف تعملون دم ذا كوكما يا ذاك ولاك أيكم. Allah madaukakin sarki bayan yayi magana game da waɗanda suke gaggauto azabar Allah suke cewa azabar ta same su mana da gaggawa in har gaskiya ne wa yaquluna mata hadhal wa'd in kuntum sadiqin. Waɗanda suke cewa in gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake na cewa shi dan sako ne daga Allah to sun ƙaryata shi din azabar ta same su. Shine Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa ba zai gaggauto musu da azaba ba domin ba haka ya tsara ya gudanar da lamarin ba. Ya tsara ya bar rayuwar a yadda take a haka domin kowa ya shuka abinda zai girbara na gobe kiyama. Allah ya musu raddi akan wannan. Sai kuma wasu ayoyi suka zo bayan waɗancan waɗanda suke barazana da tsoratarwa da su waɗannan kafirai cewa idan Allah ya tashi halaka su babu abinda zai hana ya halaka su saboda ya halaka al'ummomin da suka gabace su waɗanda idan ƙarfin jiki ne sun fi su ƙarfin jiki, idan raya duniyar ne sun fi su raya duniyar, idan yawan ƴaƴa ne da ƙarfi na soja sun fi su. To amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya halaka su ya shafe su daga doron ƙasa saboda ka in ya tashi wani abu ne da yafi komai sauki a wajensa. Walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu. Haqiqa mun halaka al'ummomi. Alquruna ana na jam'u qarn wal qarn al murad bihi al'umma. Al'umma al'umma da ta gabata al'ummomin da suka gabata tun daga kan al'umma annabi Nuhu har zuwa wannan al'umma da Allah madaukakin sarki yake magana da su sune al'ummar Larabawa. Allah ya halaka wasu al'ummomin da suka ƙaryata manzanni kuma ku Larabawa waɗanda ake ta rikici da ku a yanzu akan wannan addini kuna wucewa ta gidan daji ta kufai na waɗannan al'ummomi da Allah ya halaka. Kuna ganin kufan mutanen annabi Nuhu da annabi Adam da annabi Hud da kufai na Samudawa mutanen annabi Salih duk kuna wucewa ta wajen wannan da mutanen annabi Lut da sauran annabawan da Allah madaukakin sarki ya saukar a wannan yanki da suke makotaka da ku da wanda kuke rayuwa a ainihin da yankin da kuke rayuwa a ciki. Kuna ganin wannan kufai kuna ganin waɗannan alamomi da waɗannan ayoyi to in Allah madaukakin sarki ya ga dama kuma sai ya yi muku irin yadda ya musu. Sannan kuma abinda baku sani ba na labarin waɗannan al'ummomi, kuna tare da ahlul kitabi ku tambaye su za su ba ku labarin abinda suka karanta na waɗannan al'ummomi da Allah ya halaka. Allah ya halaka su ne lamma zalama, yayin da suka yi zalunci, yayin da suka yi shirka, yayin da suka kauce wa hanyar Allah suka ƙaryata manzanni. Shirka ita ce mafi girman zalunci da ɗan adam zai yi. Dukkan abin da ɗan adam zai ɗauke shi daga mahallinsa ya aje shi gurin da ba mahallinsa ba, to ya yi zalunci. Zalunci shi ne wadu shai fi ghairi mawdi'ihi. Akasin adalci, adalci shi ne ka sanya abu a bigirarsa. To duk sanda za ka canza ma abu gurinsa, ka aje shi gurin da ba nashi ba, to ka yi zalunci. To shirka ita ce mafi girman zalunci, domin haƙƙin Allah ne kake ɗaukewa ka kai shi inda ba nan Allah ba ɗaukakin sarki ya umarta ka aje shi ba, ka ɗau haƙƙin Allah ka ba wani. To babu shirkar da ta babu zaluncin da ya kai wannan. Shi yasa Allah ba ɗaukakin sarki ya ce inna shirka la zulmun azim, lalle shirka ba ƙaramin zalunci ba ne. Shi yasa Allah ba ɗaukakin sarki da ya saukar da faɗarsa da yake cewa fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Wadanne kungiyoyi ne guda biyu suka fi cancanta su samu aminci ranar gobe kiyama? Mu mu'minai da muka yi imani da Allah muka kadaita shi, ko kuma ku kafirai da kuka kafircewa Allah kuke shirka da shi? Sai Allah madaukakin sarki ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm, wadanda suka yi imani sannan basu gauraya imanin su da zalunci ba, basu gauraya imanin su da zalunci ba, ulaika lahum al-amn, wadannan su suke da aminci, su suke da kwanciyar hankali, wa hum muhtadun, sune kuma za su samu, ko kuma sune wadanda suke shiryayyu. To lokacin da wannan aya ta sauka sahabbai, abin yayi musu girma kwarai da gaske. Suke cewa ayyuna lam yazlim nafsahu, waye daga cikinmu bai zalunci kansa ba? Domin abinda suka fahimta da zalunci a wannan aya shine kai zalunci ko mun kankanta shi, wanda kuma da wuya ne mutum ya gama rayuwarsa bai yi zalunci ba. Az-zulmu min shiyamin nufus fa in tajid za'ifatan fal'illati la yazlim. Wato da za a tsaya kan adam, babu doka, babu shari'a, babu lahira, babu aljanna, babu wuta, to da wuya ka samu wanda ba zalimi ba. To wannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa na doka da tsari wanda zai hana mutum zalunci, shi kadai ne yake sawa mutum ragama ya yi masa linzami ba zai zalunci ba. In wannan bai hana shi zalunci ba, to watakila dokar ɗan uwansa ɗan adam sai ta hana shi zalunci, ba wai imaninsa ba. Shi yasa sai sahabbai abin ya yi musu nauyi, domin zalunci din nan watakila kai wa matarka a gida, watakila kai wa ɗaya daga cikin 'ya'yanka. To idan har wannan zai sa ranar gobe kiyama ka samu fargaba, ka samu kanka cikin tashin hankali, to babu wanda zai kula. To shi yasa sai suka je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa dhulmu alladhi tadhhabuna ilayhi, alam tasma'u qawla al-'abd as-salih ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Yace ba ku ji maganar bawan Allah nan na kwarai ba? Shine Luqman alaihi salam da yake cewa ya dan karamin dana, kada ka yi zalunci, domin zalunci shirka ce ba karama ba. To sai suka fahimci kenan az-zulmu ash-shirku ake nufi. To wannan ma da yake lamma zalamu, yayin da suka yi zalunci, ma'ana yayin da suka yi shirka, Allah madaukakin sarki yace waja'atkum rusuluhum bil bayyinati, manzanninsu suka zo musu da hujjoji karara waɗanda suke mabayyana, waɗanda suka fi rana haske, amma duk da haka suka kawar da kai, suka yi watsi da su, suka kangare. Allah ce wa ma kanu li yu'minu, ba su kasance ba waɗanda za su yi imani, ba za su yi imani ba. Allah maɗaukakin sarki ya riga ya sani a cikin iliminsa cewa ba masu yin imani ba ne, kamar yadda ya ce tilkal qur'an qussu alayka min anba'i ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين waɗannan su ne al’ummomi waɗanda muke baka labaransu kuma manzanninsu sun zo musu da hujjoji ƙarara amma ba su kasance waɗanda za su yi imani da abinda suka ƙaryata gabanin haka ba haka muka kasance muna rufe zukatan waɗanda suke kafirai Allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin mutanen da ba za su yi imani ba domin kaddara ta ubangiji maratib matakai ne mataki na farko ilmin ba Allah ya san abinda zai wakana mataki na biyu kitabatuhu Allah ya rubuta abin nan da zai wakana a cikin lauhul mahfuz mataki na uku shine mashi'atuhu sai Allah ya so kuma abin ya faru babu abinda zai kasance fi malakutillahi illa bi mashi'ati duk abinda ka ga ya wakana to Allah ne ya so ya wakana sannan kuma mataki na hudu shine khalqu al-fi'l shi wannan aikin da ya wakana din kuma Allah ne ya halicce shi wallahu khalaqakum wama ta'malun duk aikin da kuka yi Allah ne ya halicce ku ya halicce ayyukan naku to waɗannan matakai na kaddara guda uku dole ne kowane mu'mini yayi imani da su sannan ne za a ce yayi imani da kaddara to Allah ya riga ya sani a cikin iliminsa sabita ilmihi cewa waɗannan mutane ba za su yi imani ba kamar yadda Allah ya gaya wa annabi Nuh innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana mutanen ka fa tura ta zo bango ba fa za su yi imani ba in ba waɗannan yan tsirarin da suka yi imani Allah ya gaya masa waɗanda suka rage ko waɗanda suka yi imani su kadai ne kasar da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a cikin lauhul mahfuz iliminsa wanda yake gabatacce ya gabata a kan su za su yi imani sauran kuma Allah maɗaukakin sarki ya rubuta ba za su yi imani ba Abdullahi ɗan Abbas yake cewa fama kana ula'ikal kuffaru li yu'minu inda irsalir rusuli bima kazzabu yawma akhdhi mithaqihim wato waɗannan kafiran ba fa za su yi imani ba da abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni da shi saboda tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi alkawari daga wajensu yayin da suke tsatsan annabi Adam Allah ya karɓi alkawari daga wajensu wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala tun wannan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su daga tsatsan annabi Adam ya kuma shaida musu cewa ba ni ne ubangijinku ba suka yi ikirari Abdullahi ɗan Abbas yace suka yi ikirari wasu suka yi ikirari akan cewa Allah shine ubangijinsu amma a zahirinsu kawai a can zuciyar kuma sun ɓoye ƙaryata ba shine fa amanu kurhan wa azmaru tatbi suka yi imani ba dan suna so ba sannan kuma suka bayyana at-takzib a zahiri suka bayyana abinda suka ɓoye ƙaryatawa a batini suka bayyana gaskatawa a zahiri Allah ya ce waɗannan ba za su yi imani ba ko da kuwa manzanni sun zo musu da hujjoji ƙarara mabayyana haka nan Mujahid ibn Jabr yana cewa fama kanu law ahyaynahum ba'da halakihim li yu'min wato waɗannan mutanen da muka halaka su akan sun ƙaryata manzanni ko da kuwa za mu sake tayar da su mu dawo da su duniya za su koma su ci gaba da ƙaryatawa ne ba za su yi imani taurin kansu ya riga ya fito fili walau adu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu innahum lakazibun da za a dawo da su duniya da sai su koma su ci gaba da ƙaryata ayoyin Allah kamar yadda da suke yi domin abinda suke faɗa na cewa za su yi imani ƙarya suke yi to shine Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa waɗannan al'ummomin ko da Allah ya ƙyale su bai halaka su ba za su yi imani ba kazalika najzil qawmal mujrimin to haka nan muke sakan kawo mutanen da suke masu laifi. Don haka ku din nan kuma idan Allah madaukakin sarki bai kama ku da azaba irin wacce ya kama al'ummomin da suka gabata ba, Allah yana iya kama ku kuma da azaba ta kisa da wulakanci da dauri a nan duniya, sannan a ranar gobe kiyama kuma ku hadu da azaba ta wuta mai radadi. Sannan yake tsumma ja'allakum khala'ifa fil ardi min ba'di, sannan bayan Allah ce muka sanya ku khala'ifa fil ardi, muka sanya ku halifofi masu maye gurbin su a doran kasa, linanzura kaifa ta'malu, dan mu ga ku kuma yaya za ku yi naku, ya za ku yi naku aiki. Allah madaukakin sarki ya sanya wannan al'umma idan ta tafi wata al'umma za ta maye gurbin ta, wannan al'umma idan Allah ya halaka ta wata al'umma za ta zo ta maye gurbin ta, kuma Allah ya yi haka ne domin ya jarraba kowace al'umma ya ga irin takunta, ya ga ita kuma yadda za ta yi nata aikin. To haka kuma Allah ya ajiye ku a yau domin ya ga ayyukan ku yaya za su kare. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin Sahih Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ad-dunya hulwatun khadir wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanazirun kayfa ta'malu. Duniya nan da kuka gani duniya ce mai ban sha'awa mai dadi, kuma Allah mai sanya ku ne kuma ya gurgun wasu a cikin ta domin ya ga yaya za ku yi naku aiki. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa. Ku ji tsoron duniya, ku guji duniya, sannan kuma ku guji fitinar mata, domin farkon fitinar banu isra'ila ta kasance cikin mata ne. To haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana ita wannan duniya gida ce ta gida ne na jarraba da Allah madaukakin sarki ya sanya ainihin wannan al'umma a ciki don ya jarrabe ta yaya za ta yi nata aiki. Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan a wasu gurare daban na Al-Qur'ani, huwa allazi ja'alakum khala'ifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Haka ubangijinku ya sanya ku khala'ifa al-ardi, masu maye gurbin wasu a doran kasa, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, ya ɗaukaka wasu akan wasu a cikin ku, ya sanya wasu masu wadata, wasu masu talauci, wasu masu ilimi, wasu jahilai, wasu masu ƙarfi, wasu ragwaye, haka dai. Yayi haka liyabluwakum fima ataakum, dan ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku, dan ya jarraba ku ya ga waye zai yi masa biyayya, waye zai kankare. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya halicci mutuwa, ya halicci rayuwa domin ya jarraba ku wane ne aikin sa zai fi na ɗaukuwansa kyau. Haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi faman kafara fa 'alayhi kufruhu wa la yazidu al-kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wa la yazidu al-kafirina kufruhum illa khasara. Shine wanda ya sanya ku khalifofi masu maye gurbin juna a bayan kasa, wanda duk ya kafircewa Allah to sakamakon kafircin yana kansa, kuma kafircin kafirai ba zai dada musu komai ba a wajen ubangijinsu face ƙara haɗuwa da kushin ubangiji. Haka nan kafircin kafirai ba zai dada musu komai a gurin ubangijinsu ba sai hasara. Shi yasa aka rawaito daga Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa ma ja'alana Allah khulafa'a illa liyanzura kayfa a'maluna, Allah bai sanya mu maye gurbin wasu a doron kasa ba sai dan ya ga mu yaya za mu namu aiki. Fa aru Allah min a'malikum khairan bil layli wan nahar was sirri wal alaniya, dan haka ku nuna wa Allah alkhairi cikin ayyukanku da daddare ko da rana a ɓoye ko a bayyane. wannan aya tana fadar tana nuna mana cewa ita kanta mutuwa wato a rayu a mutu akwai sirri akwai hikima na Ubangiji a ciki wannan su zo bayan sun gama zamanin su Allah ya karbi rayukan su kuma wasu tsare kun su zo daga baya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa cewa bayan shekara 100 babu wata rai mai numfashi a doren ƙasa da za ta wanzu a wannan lokaci bayan shekara 100 kuwa ya zama da sahabban manzo Allah sun kare a bayan ƙasa sahabi na ƙarshe shine Abu Kufay shine sahabin ƙarshe wanda daga shi kuma babu wani sahabi ya rasu shekarar hijira tana shekara 100 daidai to manzo Allah ce bayan shekara 100 babu wata rai kuma mai numfasawa a yau da za ta wanzu a doren ƙasa to haka za ku tafi wasu su zo su maye gurbin wannan ya tafi wannan ya zo ya maye gurbin sa da a ce tun lokacin kafuwar duniya zuwa yau ba a mutuwa kuna ga duniyar ba za ta matse mu ba a ce tun daga saukar da annabi Adam har zuwa yau ba a halaka wata al'umma ba kuma babu wanda ya mutu da duniyar yanzu ta yi mana kunci rayuwar ba za ta yi ba dan adam ba zai more ba ashe kaga ba za ka ji dadin rayuwar ba sai idan wani ya mutu shi ma wani ba zai ji dadin rayuwar ba in ya zo daga bayan ka sai ka mutu to haka Allah ya tsara abin nan haka Allah ya tsara rayuwar shi yasa wani abul ala'il ma'azi yake cewa sahi hazi quburuna tamla'u ar-ruhba fa ayna al-quburu min ahli 'adi خفف الوضع ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تضاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد يكي تشوى قيمة فيها سنة كوه ka sani waɗannan kaburburanmu ne ga sunan sun cika duniya ko ina ka duba ga kaburburan da muka mutu wanda ba abin nan ba fa ayna al-quburu min ahli 'ad to ina kaburburan adawa ina na samudawa ina na mutanen annabi lutu su ina kaburburan su suke mu dai ga namu mun san inda muke binne namu to su ina na su yake yana so ya gaya masa cewa yadda muka rayu yadda suka rayu suka bar duniya muka maye gurbin su mu ba ta rayu sai ya ce khaffifil wada in kana tafiya kai tafiya a hankali babu tunkaho babu kafafa babu tafiya kana buga kafa ka kasa ma azunnu adiman ard illa min hadhihi al-asad ina tsammanin wannan shimfidar kasa din da muke takawa jikin waɗancan ne da ya rufi da ya zama ƙasa muke taka ya ce sir in istata'ta fil hawa'i waida in kana iyawa tafi a hankali cikin iska la khiyalan ala rufat al ibad kada ka rika tafiya kana nuna kafafa da isa da jiji da kai alhalin kana tafiya ne akan ridigaggun kasusuwan bayan Allah رب لحد قد سار لحدا مرارا ضاحك من تضاهم الأبدان تتايو كبري دا أكا حقا أن حقا شبا سوئيها أداة كان أن تبا حقا قولن أيني كبر تفيا كي تفيا يزم بع كبر ووسع الأمم سكبو أكا كما حقا شبي أكا كما ينكبر أكا كما حقا شبي أداة كان مسلمي أكا سا أكا هو تسوء وسوان لوكا شي أكا سا ونبا مسلمي بحقا yana ganin abubuwa kishiya daban-daban suna ta ainihin musanyen guri da junansu ya ce wa dafinin ala baƙaya dafini abin da wani akan wani ce saboda daɗewar zama to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya sanya wannan al'umma khala'ifa ne fil ard wasu suka maye gurbi wannan ita ce hikimar rayuwa idan har suka waye wa gurbi waɗanda suka gabace su kuma da suka yi taurin kai Allah ya halaka su, ku ta yaya ne Allah idan ya ga dama ba zai halaka ku ba? In ya ga dama zai iya halaka ku, saboda haka babu bukata da sai kun gaggauto da azabar Allah alhalin lokacin da bai ba. Allah ce
wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghayri hadha aw baddin qul ma yakunu li an ubaddilahu إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد فيكم أمرا من قبل أفلا تعقلون.
الله ما أعطى كثير كي يتجب دشيوا وإذا تتلى عليهم آيات بينات إذن أكا كران تامس وإذن أنا كران تامس آي ويوم بينا النهكالر قال الذين لا يرجون لقاءنا sai waɗannan waɗanda ba sa kyakkyawar fatar haɗuwa da mu sai su ce ati bi qur'anin ghairi hadha, ka zo da wani qur'anin ba wannan ba, aw baddilhu ko ka canza wannan. Qul to ka gaya musu ma yaqulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, baya yiwuwa gare ni in canza shi kawai daga ban kaina. In attabi'u illa ma yuha ilayya, ba wani abu nake bi ba face abinda ake min wahayi. Ni akhafu in asaitu rabbi azab yawm azim, ni ina jin tsoro idan har na saba wa ubangijinsa ubangiji na, ina jin tsoron azabar wannan yini mai girma. Qul law sha'a Allahu ma talawtuhu alayhi, ka gaya mu da Allah ya ga dama ba zan karanta muku shi ba ma, wala adraakum bihi, ba zai sanar da ku da shi ba. Faqad labittu fiikum umran min qabli, na yi rayuwa mai tsawo a cikinku gabanin alkur'ani gabanin wahayi. Afala ta'qiluna, ashe wannan ba zai sa ku hankalta ba? To wani launi sabo na tsokana da izkili ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wani sabon launi na ƙaryata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Da bayan sun yi mamaki shi mutum ne yaya za a Allah ya aiko mutum, shin Allah in zai yi aiki sai ya rasa wanda zai aiko sai mutum? Allah ya ba su wannan ansa ce ba abin mamaki ba ne, shi ya ga dama ya zaɓi mutum ɗin ya aiko, da mala'iku ne suke tafiya a doron ƙasa da sai ya aiko musu da mala'ika. Amma tunda ku mutane ne nufin Allah shi ne ya aiko muku da mutum ɗan uwanku, aka gama ba su amsa akan wannan, to shine sai kuma suka fito ta wata kusurwar daban. Allah ce wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, idan ana karanta musu ayoyinmu bayyanannu, ayoyinmu waɗanda suke hujjojinsu ƙarara a fili suke, ba wai ayoyi bane waɗanda ba su fahimta, a'a da harshe ne wanda suke magana da shi, kuma harshe mai saukin ganewa mai saukin fahimta. Wala qad yassarna alqur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir, alqur'ani an sauƙaƙe shi ta yadda kowa zai karanta ya fahimta, da Allah ya ga dama sai yayi magana da babu wanda zai fahimta, amma sai yayi magana da kowa ake karanta masa ita zai fahimce ta, to sai ya sanya shi ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu ƙarara na zahiri wanda kowa yake ganewa. Amma duk da haka qala allazina la yarjuna liqa'ana, waɗanda ba sa kyakkyawan fatar haɗuwa da mu, waɗanda ba sa tsoron lahira, ba su ma gaskata akwai lahira ba, sai suke kalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin izgili sai suke ce masa ittibi qur'ani ghairi hada ka kawo wani qur'ani ba wannan ba au badilhu ko ka canza wannan din abu biyu suka neme shi ci ko dai ya kawo wani qur'ani sabofin ya watsar da wanda yake hannunsa ya kawo wani sabo wanda zai yi daidai da bukatunsu da san zuciyarsu ko ku a'a ya ci gaba da karanta wannan din amma ya yi canje-canje a ciki inda aka zargi shirka ya maida zargin yabo inda aka soki kafiri ya maida kafircin ya maida sukan yabo inda aka yi maganar azaba ya maida ta rahama inda aka yi maganar rahama ya maida ta azaba wato gaba ɗaya ya jirkita tsarin alqur'ani wannan shine tarjili ko dai ya kawo wani sabo ya aje wancan wanda tun farko ma ba za a gina shi akan wani abin da ya saba wa kan zuciyarsu ba ko kuma a'a shi wannan din a dauke shi amma a yi masa kuskure ne a yi gyare-gyare to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce a gaya musu ansa ƙul a gaya musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bai yiwa da dogare ni ne in canza shi da gaban kaina kaga abu biyu suka tambaye shi amma ansa ɗaya ba su sun nemi ya kawo ƙur'ani sabo amma da ya tashi ba shi ansa sai ba su ansa akan gabar da take magana akan canja alƙur'ani ma yaqulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi sai yayi burus da su bai ba su ansa akan da farko ba kada yuwa wannan tambayar da suka yi suna yin ta ne da gaske har zuci su suna ganin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai dan sassauta waddu lautu dinu fayudinu da zai dan sassauta ya cika zafi ya cika tsanani yaya abin da aka taso a kan saka iyaye da kakanni an daɗe shekaru aru a yau wani daga cikin matasanmu ya tashi ya ce wannan abu ba kyau kuma har ya ce akwai azaba mai tsanani ga wanda ya ci gaba da yin wannan abin akwai zafafawa a ciki mu ya kira mu kafirai ya kira mu kangararru bijirarru azzalimai alhalin a cikin waɗanda suke yin wannan aiki akwai manyan gari amma kuma ya ci gaba da kiran su da wannan sunan to shi ne a neme shi ya sassamta ko dai ya aje wannan alqur'ani mai zafin a fara wani ɓarin zafi ko kuma shi mai zafin a yi masa gyaran fuska to in yi haka duk za mu yi imani haka suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam su al-walid ibn al-mughira an-nadr ibn al-harith su abu jahal haka suke gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zafin da kake yi shi ya halabi amma da zaka sassauke ko da rana daya mu ji kaya bi salata da uzza to da sai mu bi ka sai mu yadda da kai to amma ka kiya buris ka kike kasa ka kiyarda kana ta karanto alqur'ani mai zafi ta yiwu da gaske suke ta yiwu kuma tsokana ce yahtamilu an yakuna istihza'a tsokanar manzo Allah a ce da shi ka canza ko ka kawo wani sabo kaga idan ya ansa musu ya tabbata makaryaci ne da yace Allah ne ya aiko shi idan ya zo da wani sabo ce aha dama mun ce kai ka kirkire shi gashi yanzu mun ce ka kawo wani sabo ka zo da sabon shi yasa Allah ya ce wa ba kunta tatlu min qablihi min kitabi wala taqattuhu bi yaminika idhan lartaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa al-zalimun Allah madaukakin sarki yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi gabanin alqur'ani ba a sanka kana karatun wani littafi ba a sanka kana rubuta wani littafi ba da hannunka dan da ana haka da albubtiluna maqariyata mabarnata da sun yi shakka cikin alqur'ani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce da su ya gaya masa ba na canza wani abu ta gaban kaina to tarko suke yi masa idan ya canza din a ce to ka gani ashe kai makaruci ne dan ka ce mana wahayi ne to kuma gashi ka canza shi din wahayi ne bai sa ka canza to shi yasa yace qul ma yakulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi an ba su amsa a gabar magana su ta biyu ba ba su amsa a gabar magana su ta farko ba amma dai ko dai ya kasance gabar magana su ta farko ita bi qur'ani ghairi hada magana ce ya tashiya ta hauka da ruɗu wanda bai kamata ba a kula da shi ba ko kuma amsa ta biyu ko amsa gaba ta biyu ta lijinci amsa gaba ta farko din domin wanda ba zai iya canzawa ba ba yadda za a iya kawo sabo idan har wanda aka bani din ba zai iya dan canji ba in cire ko in kara hakan ba za ta yiwu ba daga gare ni to yaya kuma zan kawo sabo gaba daya saboda amsa tambaya ta biyu ta lijinci amsa tambayar ta farko shi yasa ya takaita akan ansa tambayar ta biyu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi wannan yana nuna in Allah ya ga dama shi zai iya canza abin da ya ga dama a ciki amma ni a karan kaina ne ba zan iya ba kamar yadda Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah zai iya yin nasu a shafe wata aya a dauke ma lafizanta a kawo wata a madadinta sanu ƙuri'uka falatansa illa ma sha Allah abinda muka so mu mantar da kai lafazinsa da karatunsa sai mu mantar da kai mu kawo wata a madadinta wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun idan muka canza wata aya da wata aya sai su ce gashi ne yana canzawa ce to dama mun gaya mana ƙarya yake jiya ga abinda ya karanta mana yau kuma ya karanta mana wani abu daban Allah kuma shi ya san abinda yake saukarwa bal aktharuhum la ya'lam mafiya yawayawacin su suna yin fara-faran su ne cikin jahilci cikin wauta don haka akwai nassi shine a canza hukuncin wata aya da wata aya a iya barin ayar ana ci gaba da karanta ta Allah kuma na iya dauke lafazin ta ta tokam ya zama na babu shi wannan Allah yana yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake wannan canji ba kuma sunna da wasu malamai suka ce tana yin naskin alqur'ani sun gina wannan magana ta su ne akan cewa shi ita ma sunnar wahayi ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake rubuta maganar dan kai nasu wata aya daga cikin alqur'ani manzo Allah baya furta wani abu daga san zuciyarsa abinda ya shafi addini annabi yana karbar shi ne daga wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha shi yasa yace in attabi'u illa ma yuha ilayya ba na bin wani abu face abinda aka yi min wahayin sa face abinda Allah madaukakin sarki ya umarce ni da in isar da shi zuwa gare ku shi ne ma nake aiki da shi don haka ni dan sako ne dan sako kuwa ba a yarje masa ya canza wani abu daga cikin sakon da aka bashi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin abud ina jin tsoron in na saba wa ubangiji na kangare wa ubangiji na ina jin tsoron azabar wani yini mai girma shine ranar gobe kiyama yana nuna musu canza wani abu daga cikin alqur'ani sako ne babba in har nayi shi to Allah madaukakin sarki zai kama ni da laifi ba tsantsani ba walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-wathiq da Allah madau da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kiro wata magana ya jingina wa Allah alhalin ba Allah ne ya fade ta ba Allah ce da mun kama shi kamu mai karfi da kuma mun yanke masa ijiyar gadan bayansa. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki bai yi wa manzansa wannan uƙubar ba, wanda yake nuna cewa bai canza komai daga cikin Alƙur'ani ba. Yadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da wannan Alƙur'ani, haka ya isar da shi. Sai ya ce qul law sha'a Allahu ma talawtuhu alaykum. Ka ƙara gaya musu da Allah ya so ba zan karantar da ku wannan Alƙur'ani wala adrakum bihi, da kuma Allah bai sanar da ku wannan Alƙur'anin ba. Faqad labistu fikum umran min qablihi, haqiqa na rayu shekaru masu yawa a cikin ku. Min qablihi, gabanin aiko a saukar mun da wannan Alƙur'ani. Afala taqiluna, wannan ba zai sa ku yi hankali ba. Shekara nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a tsakankaninsu? Ce na rayu shekaru masu yawa a tsakankaninku. Ya rayu shekara 40 kafin Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da Alƙur'ani. Wannan yana nuna cewa ni mai gaskiya ne, kuma abinda na faɗa muku wahayi ne daga Allah, ba ni na ƙirƙire shi ba. Dalili kuwa, inda zan ƙirƙiri Alƙur'ani ba zan zauna har shekara 40 ba sannan in fara ƙirƙira, sai in ƙirƙire shi tun da wuri. Amma shekaru 40 ne a tsakankanu, sannan kuma kun san yadda na taso a cikin, kun san gaskiyata, kun san amanata, kun san yadda nake da cika alkawari, kun san kame kaina, duk kun san halayena na gargaru, har ku da kanku kuke min laƙabi, kuna kira na al'ami, amintacci. Ku da kanku kuka yarda da ni, kuna kawo ajiyar kayayyakinku wajena, kuna bani amanar ku, idan za ku yi tafiya kuna bari na jiran danginku, sannan kuma idan wata husuma ta auku tsakaninku kuna kira na domin in yi muku sulhu, domin in yi muku hukunci. Kun amince da ni, kowa daga cikinku ba wani wanda yake da shakka a kan dabi'una da halayena. Mutumin da ya kasance da irin wannan halaye shekara 40, sai bayan ya haura shekara 40 sai ya yi irin wannan canji haka? Mutumin da bai yarda ya yi wa mutanensa ƙarya ba ko mun ƙanƙantarta, sai kuma ya yi wa Allah ƙarya? Ai, ba zai yiwu ba. To, halayena kawai da dabi'una da mutuncina da ku kuka sani, su kadai sun isa su zama min shaida akan cewa ba magareci nake ba. Kuma kun san wannan domin a cikinku na taso. Shi yasa lokacin da Abu Sufyan ya je Sham, aka kai shi gaban sarkin Sham Kaisar Iraqan, akan zai yi masa tambaya game da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Abu Sufyan lokacin shi ne sarkin mutanen Makka, ya zo da kasuwanci Sham. Iraqal ya ce a zo da larabawan nan da suka zo daga Makka don mu ji labarin sabon manzon nan da ya bayyana. Sai aka zo da Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba. Sarki ya sa aka ajiye larabawan da suke tare da shi a bayansa, ya gaya musu cewa da zarar ya yi ƙarya ku ƙaryata shi. Zan yi masa tambayoyi, da zarar ya ansa min da ƙarya to ku ƙaryata shi. Abu Sufyan ya ce ina gudun kada a kama ni da ƙarya, shi yasa duk tambayoyin da aka yi min ban iya saka ƙarya ko guda ɗaya a ciki, saboda ƙarya babba ce a gurin manyan mutane, ko da ba mutum ba musulmi ba ne yana gudun ƙarya. Domin babu abin da yake zubarwa da mutum mutuncinsa ya faɗuwar da ba zai tashi ba irin ƙarya. Shi yasa malamai suke cewa min uqubatil kadhib an yuradda sidquhu, yana daga uqubar da maƙaryaci yake gamuwa da ita tun a duniya, ko ya yi gaskiya ba a yarda, ko gaskiyar ya faɗa sai a dinga shakka. Wane ne ka ya faɗi labarin? Ko wane ne ka ina wannan magana? Dai a ƙara bincikawa, kuma gaskiya ya faɗa, saboda an riga an san shi da ƙarya. to babban mutum koda ba musulmi bane baya san Abu Sufyan yace ina jin kan ina tsoron kada ɗan uwana da muke tare duk ba musulmi bane amma su kansu sun san aibi ne shugaban su ya ƙarya in yayi ma wani ƙarya wata rana su ba zai bi su saboda haka yace sai na kasa soka wani abu na ƙarya cikin tambayoyin da Abu Sufyan yake mu cikin tambayoyin da Hirakal yake mu daga cikin Hirakal ya tambaye shi sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qad kafin ya fito yace muku shi manzon Allah kun taba tuhumar shi kun taba kama shi da ƙarya Abu Sufyan yace la yace ba mu taba yace to amma ana sai da dan samu wani dan guri da zan dan jefa wata kalma sai yace to amma fa ya dinga fita wani guri yana yin wasu abubuwa da ba mu san me yake yace wannan kalmar ita na iya tusawa cikin tambayoyin da yayi kaga wannan shugaban kafirai ne mushrikai amma yayi ikirafi da cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mai gaskiya ne wal haqq ba shahidat bihi al a'da' gaskiyar da makiya za su shaida akan ta lalle ta isa ta zama gaskiya shine a lokacin Hirakal sai ya ce da shi faqad a'rifu annahu lam yakun liyad'a al-kadhiba 'ala an-nas thumma yadhhabu fa yakdhibu 'ala Allah na san ba yadda za a yi ya bari wa mutane ƙarya kuma ya je yana yi wa Allah madaukakin sarki ƙarya to haka nan Ja'far ibn Abi Talib shi ma lokacin da suka je gaban Najashi sarkin Habasha yake gaya wa Najashi yace ba'atha Allahu fina rasulan na'rifu sidqahu wa nasabahu wa amanatu Allah ya aiko mana da wani manzo wanda mun san gaskiyarsa mun san nasabarsa dangantakarsa mun san amanarsa suka ce sun san wannan to manzo Allah yana gaya masa ya gaya musu cewa ko rayuwarsa a cikin su ta isa ta zama gudan dalili akan cewa shi ba makamanci ba ba zai taba yiwa yayi kyakkyawar rayuwa tsawon shekara 40 sannan lokaci ɗaya ya jirkice ya zama babban makamanci ba to idan har kun san haka yaya ba za ku yi aiki da hankalinku ba hankalinku ba zai sa ku dawo ku karɓi gaskiya ba afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba duk hujjojin alqur'ani tare suke tafiya da hankali babu wata hujja ta alqur'ani da take saba wa lafiyayyen hankali shi yasa maganar da wasu suke cewa shari'a ta banar hankali wannan ba daidai bace babban kuskure ne ka ce shari'a ta banar hankali shari'a ba ta saba wa lafiyayyen hankali sai dai hankalin da yake tababbe ya samu taƙuwa irin wannan ya kasa fahimta amma shari'a wacce Allah madaukakin sarki ya aikowa ya saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi mai tsarki ba za ta saba wa hankali shi yasa Ibn Taymiyyah ya rubuta ga wurtaccen littafin nan nashi Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql domin wasu suna ganin alqur'ani yana zuwa da abin da ya saba wa hankali shi yasa suke cewa hankali shine farkon abin da zamu dogara da shi sannan alqur'ani sannan sunna mutawatira sunnar da ta zo ta hanyar gangan idan wani abu na alqur'ani ya ci karo da hankali to ya kamata mu juya hankali mu juya wannan nassi mu yi tawilin da mu bankara shi dan ya tafi daidai da hankali wato ya zama hankalin shi ne jagora kowane irin nassi ya zo sai dai ya bi hankalin wannan ita ce aqida ta mu'tazila ita ce aqidar da manya-manyan asha'ira suka rubuta al-aqlu shi ne a gaba wato hankali suke cewa wai ai hankali shi ne ya nusantar da mu muka fahimci gaskiyar annabci al-aqlu dallana ala sittin risala ala sittin nubuwa hankalinmu shine ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya zo da ita, annabcinsa gaskiya ne. Suka ce idan muka soki hankali to wannan zai bayu zuwa ga suka ga gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka muke cewa hankali shine gaba, domin in muka soke shi muka ce zai iya yin kuskure. Wani ya iya ce mana to idan har hankalinku ya nuna muku annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, to nan ma kuren yayi tunda kun yadda yana iya yin kuskure. To shi yasa suke so su wanke shi daga kuskure, shi hankali baya kuskure. In aka ga wata aya ta Al-Qur'ani ta saba wa hankalin wani, to ya kamata a bankaro ta tafi daidai da hankalin shi, hankalin zai ci gaba da zama a yadda yake. Kuma abin mamaki sai muka ga su waɗannan da suke da'awar ma su ne masu hankalin, sun kasa ittifaki akan abubuwa da dama, kowa hankalinsa ya ja shi wani guri daban. Abu ɗaya ne wannan ya fahimci daban, wancan ya fahimci wani abu daban, wannan ya fahimci wani abu daban, to hankalin waye za a ga a cikin waɗannan hankula? Tunda gashi sun sassaɓa, dan mai hankalin yake sassaɓawa? Tunda abu ɗaya ne, ai ya kamata ya fito da abu guda ɗaya. To sai ka ga uba da ɗa ba a ga miciji kuma a ƙidar su ɗa a cikin mu'tazilanci, a cikin i'tizal ɗin Abu Ali al-Jubba'i da Abu Hashim al-Jubba'i ɗa da uba ne, amma kowa ya kafa mazhabarsa a cikin mu'tazilanci, uban ya kafirta ɗan, ɗan ya kafirta uban. Kuma duk sun ce hankali shi yake musu jagora, to hankalin uban za mu fi ko na ɗan? To idan dai har hankali mai lafiya ne, ba zai saba wa sahihin nassi ba. Sahihun nassi yana tafiya tare da al-aqlus salim, an-nassus sahih la yu'arid al-aqlus salim, wanda duk ya ce wata aya ko wani hadisi ya saba wa hankalinsa, to hankalin nashi ne ba lafiyayye ba, sai ya je tuma hankalinsa. Amma kada ya ce zai tuma Al-Qur'ani. To haka shari'a take, in dai har tana da madogara a cikin Al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, to bata saba wa hankali ba. In ka nutsu za ka gano, in kuma baka gano ba to ka tambayi masu hankalin, kai kuma ka je ka nemi abin da zai warkar da kai. Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba,
wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kadzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun.
To idan Allah madaukakin sarki har ya halaka azzalimai cikin al'ummomin da suka gabata saboda kangarewarsu da ƙaryata manzanni, yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa kansa cikin wannan tawaga ta azzalimai? Yaya za a yi ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah tare da cewa babu zalincin da ya kai wannan? Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, babu zalunci da ya kai girman zaluncin wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ya faɗi abin da Allah bai faɗa ba, aukazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Ubangiji, innahu la yuflihul mujrim. Wato ni idan na yi abin da kuke kira na zuwa gare shi, na in zo da wani Al-Qur'ani sabo ko in canza wannan Al-Qur'ani, to na yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya, na zama babban azzalimi. Ko kuma abin nan da na zo da shi na gaskiya na Al-Qur'ani kuke rigima da ni a kansa tare da cewa gaskiya ne, ƙaryatawarku ta sa kun zama manyan azzalimi. Ni ba zan yarda in zama babban azzalimi ba, in ku kun yarje wa kanku ku zama manyan azzalimi. Kuna buƙatar ni in yi wa Allah ƙarya alhalin ku kun ƙaryata ayoyin Allah. To faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kadzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun, lalle masu manya-manyan laifuffuka ba sa samun rabauta, ba sa samun falahi. Wannan aya tana ƙara fito da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarara. Dalilan da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da su waɗanda suke nuna gaskiyar Al-Qur'ani, dalilai ne waɗanda sun fi rana haske, sun fi wata haske daren 14, haskensu a fili yake. Idan aka ga maƙaryaci da daga fuskarsa za a fahimce shi, haka nan mai gaskiya ma daga ainihin fuskarsa za a fahimce shi. Shi yasa Hassan ibn Thabit da yake huzuzuta Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yabansa, yake cewa laulam takun fihi ayatu mubayyinatun kanat badihatuhu ta'tika bil khabari, ce da babu ba wasu ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu hujjoji mu'jizozi da manzon sallallahu alaihi wasallama zai zo da su na karara, to da kawai kallon fuskarsa sallallahu alaihi wasallama ta isa ta nuna maka cewa shi mai gaskiya. Shi yasa Abdullahi ibn Salam yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo Madina, in jafala nasu wa kuntu mimman in jafala, mutane suka ainihin ranka ya suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su taryo shi, wasu kuma dan su gan shi, yace ina daga cikin waɗanda suka fita domin taryo Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace fa kuntu falamma ra'aytuhu araftu fi wajhihi araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kadha, yace daga ganin sa na kalli fuskarsa sai na gane cewa fuskar nan ba ta makaryaci bace. A wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi huduba, cikin hudubar sai yana ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wa sallu bil-lail wan nas biyam tadkhulu jannata rabbikum bi salam, yace a wannan lokaci na kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wannan huduba, daga ganin fuskar sa da kamannin sa na gane ba fuskar makaryaci bace. Insha Allah za mu ci gaba da wannan, akwai sanarwa kada ku kashe dinna, insha Allah ranar Laraba za a fara tafsiri na mata a nan karfe 10:30 na safe zuwa 11:30 insha Allah.